This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 4 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Hafiz, yau Lahadi ma'aikatan lafiya ta Gaza karkashin kungiyar Hamas ta ce Falastina sama da 27,000 ne suka mutu, yayin da wasu sama da 66,000 suka jikkata sakamakon hare-haren Isra'ila. Ukraine tana aiki tare da sauran kasashen Turai don karfafa mata ta hanyar samar da wani kunshin tallafin tsaro da aiwatar da sabbin tsare-tsaren tsaro. Daga nan kuma za a ji cewa shugaban kasar Namibia Hage Geingob mai shekaru 85 sa asuba da sanyin safiyar yau Lahadi.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da koko a kan tsadar kayan masarufi.
Ganar halin da talakawa suka shiga ciki kawai ba wani yanda za a yi a misalta shi, sai ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Sai inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna, domin abun duka ya fice tunani.
Daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da Nasira da Melhi Kai zai gabatar, inda shirin ya tattauna wasu muhimman batutuwa a Najeriya. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Yau Lahadi, ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin kungiyar Hamas ta ce Falastina 27,365 ne suka mutu, yayin da wasu 66,630 suka jikkata sakamakon hare-haren da Isra'ila ta kai a yankin tun ranar 7 ga watan Oktoba. Ma'aikatar ta kuma bayyana cewa an kashe Falastina 127 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, sannan wasu 178 suka jikkata. Dubban mutane ne suka fito kan tituna a ranar Asabar a fadin kasar Isra'ila, suna kira ga Prime Minister Benjamin Netanyahu da ya sauka daga kan karagar mulki, a kuma gudanar da sabon zaɓe saboda har yanzu gwamnati bata tsara shirin dawo da mutanen da aka garkuwa da su ba da kuma kawo ƙarshen yakin. Rundunar tsaron Isra'ila ta faɗi jiya Lahadi a kan X da aka fi sani da Twitter a baya cewa sojojinta sun gano bindigogi samfurin AK-47 da alburusai da kayayyakin soja na fasaha da makaman roka a cikin wani fili a kan Yunis. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi jiya Asabar cewa Ukraine tana aiki tare da sauran kasashen Turai don karfafa mata ta hanyar samar mata da wani kunshin tallafin tsaro da aiwatar da sabbin tsare-tsare na tsaro. Zelensky a cikin jawabinsa na yau da kullum ya ce daga cikin kasashen da Ukraine ke aiki da su kan kunshin da hanyoyin warware rikicin da take yi da Russia akwai Jamus da Netherlands da Luxembourg da Lithuania da kuma Canada. Zelensky ya ce in an tuna yakin da Russia ta fara a Ukraine, amma manufar ba kasar su fice kadai har ma da yancin su. Akalla mutane 28 ne suka mutu a ranar Asabar a wani hari da aka kai a wani fitaccen gidan Brody a wani birni da ke gabashin Ukraine da ta mamaye, inji ma'aikatar ayyukan gaggawa ta Russia tana mai daura alhakin harin akan Ukraine. A daya bangaren kuma, rundunar sojan Amurka ta ce ta kai farmakin kariya kai da sanyin safiyar yau Lahadi kan wani makami mai linzami na Houthi wanda aka shirya don harba kan jiragen ruwa a tekun Maliya. A cikin wata sanarwa ta X wadda ake kira a Twitter, rundunar Setcom ta ce sojojin Amurka sun tantance cewa makami mai linzami da aka harba a yankunan da Houthi ke iko da su a Yemen ya haifar da wata barazana ga jiragen ruwan Amurka da na 'yan kasuwa a yankin. Centcom ta ce matakin da ta dauka na tabbatar da yancin walwala da kuma tabbatar da ruwan kasa da kasa ya kasance mafi aminci ga jiragen ruwa na Amurka da na 'yan kasuwa. Har-haren dai shine karo na uku da Amurka da Birtaniya ke gudanarwa a wani gagarumin farmaki na haɗin gwiwa kan na'urorin harba makamai masu linzami na Houthi da wuraren sa ido da jirage marasa matuka.
To nan ba da jimawa Sarfilu zai sake da mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. A yayin da gwamnatin Najeriya ke neman bakin zaren kawo ƙarshen tashin farashin dalar Amurka a waje ɗaya kuma jama'a na kukan tsadar kayan abinci da na masarufi a ƙasar. Daga Lagos ga rahoton da wakilin Babangida Jibrin ya aiko mana.
Ko da yake tuni wasu 'yan Najeriya suka alakanta hawa farashin kayayyakin na masarufi musamman ma dai hatsi akan rufe kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar, to sai dai kuma shugabannin 'yan kasuwa da ke Maltrava nan birnin Lagos sun bayyana cewa rufe kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar sakamakon rikicin ECOWAS da jamhuriyar ta Nijar bai da nasaba da hawa farashin kayayyakin masarufi. Alhaji Abdullahi Malami Muhammad shi ne mai baiwa shugaban 'yan kasuwa na Maltrava shawara kan harkokin 'yan jarida. Da kuma ya mun karin haske game da farashin kayayyakin masarufin a kasuwar ta Maltrava ta kasa da kasa.
Farashin kaya a wannan sati, buhun masara mai tiya 40 naira 55, shinkafa foren 50 kilo naira 66, wake dan Maiduguri buhu mai kilo 100 naira 120, gero buhu mai tiya 40 naira 60, dankalin turawa babban buhu mai kilo 100 naira 70, matur babban kwando naira 25.
Ni dai jama'a suka fara yin kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta maida hankali wajen karya farashin kayayyakin masarufi a kasar domin kawo ƙarshen yunwa da yanzu haka ya addabi jama'a kamar da wannan malami ya shaida mini.
Sunana Alhaji Abdulaziz Abubakar Gumel. Ai maganar halin da talakawa suka shiga ciki kawai ba wani yanda za a yi a musalta shi, sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin abun duka ya fice tunani. In ba da misali kaman daya akwai mutumin da lokacin da buhun shinkafa yake 78,000 albashin sa naira 50 ne, har yau din ma albashin sa naira 50 ne. Wannan shi kadai shi kuwa misali yana da iyalansa matarsa daya da shi da yaya hudu, kagan aka hada mutum biyar kenan, suna manager rabin buhun shinkafa wanda zai je so shi naira 4,000. Yanzu wannan rabin buhun shinkafan zai so shi naira 30,000, sai dai kawai Allah zai kamar mafuta.
To ko me ke haifar da hauhawan farashin kayayyakin masarufin a Najeriya? Tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kuntugura, wani masanin tattalin arziki a Najeriya.
Shi hauhawan kayayyaki na masarufi da kuma duk wasu kayayyaki ma da kasa ke amfani da shi, akwai wasu alƙaluma waɗanda masana tattalin arziki suka nuna cewa zai iya haifar da hauhawan kayayyaki, musamman idan kasa ba ta da wasu kayayyaki da take samar ma kanta wanda take bukata a cikin gida, wanda in har ya wadata za ta iya fitar da shi. Misali duk waɗannan kayayyaki da ake kuka da su na masarufi da kuma wasu kayayyaki da ake amfani da su na ko jin daɗin rayuwa ko na gida ko na abinci, to idan ƙasa ba ta iya samar da su ya wadata, kaga sai sun nemo daga waje. To idan suka je nemo waje, shi kuma wannan yana da alaka da ƙarfin kuɗin ƙasan, saboda haka idan sai an shigo da shi, to kaga dole darajar kuɗin ƙasan ya je ƙasa da ƙasa da darajar kuɗin da suka je ƙasan da aka je sai.
Yanzu dai fatan 'yan Najeriya shine ganin gwamnatin Najeriya ta ɗauki ƙwararren matakai na kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyakin masarufi a ƙasar. Babangida Jibrin mai Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton, yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo mana da ƙarshen labarin duniyar.
Shugaban ƙasar Namibia Hage Geingob mai shekaru 82 ya rasu asibiti da sanyin safiyar yau Lahadi, kamar yadda fadar shugaban ƙasar ta bayyana makonni bayan da aka gano cewa yana ɗauke da cutar daji. Geingob da ya kasance mai kula da ƙasar da ke da ƙarancin jama'a a kudancin Afirka tun shekarar ta 2015, a shekarar da ya bayyana cewa ya tsira daga cutar daji ta mafitsara. Mataimakin shugaban ƙasar Nangolo Mamba ne yake kan karagar mulki a Namibia. Wurin harkar ma'adanai masu tarin yawa na lu'ulu'u da sinadarin lithium na batirin mota, har zuwa zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da za a yi a ƙarshen wannan shekara. Wani saƙon da shugaban ƙasa ya wallafa a dandalin sada zumunta na X bai bayar da dalilin mutuwarsa ba, amma a ƙarshen watan da ya gabata fadar shugaban ƙasar ta ce ya tafi Amurka ne domin neman magani na kwanaki biyu na maganin ciwon daji, bayan da aka gano lokacin da likita ke duba lafiyarsa. Ƙungiyoyin fararen hula da ƙwararru a Iran sun ce yawan ƙunar baƙin wake ya kai matakin rikici tsakanin ɗaliban makarantu da waɗanda suka kammala karatun likitanci a baya-bayan nan a cikin watan da ya gabata, ba tare da wata alamar samar da hanyar mafita daga gwamnati ba. Kamfanin dillancin labaran IRNA na ƙasar Iran ya tabbatar da ƙaruwar taɓarɓarewar matsalar ƙunar baƙin wake a cikin wani labari na ranar 6 ga watan Janairu. ya bada misali da Hamid Fahbib, mataimakin shugaban kungiyar kimiyya ta ƙasa da ƙasa ta Iran, yana cewa kusan mutane 120 ne suka yi yunkurin kashe kansu a cikin shekarar farisa da ke daidai da ƙarshen watan Maris na 2023. Karuwar kashi 51 cikin 100 daga shekaru 7 da suka gabata. Ya ce sama da 6,000 daga cikin waɗannan yunkurin sun samu nasarar kashe kansu. A wani sakon da ya wallafa a kafar sadarwa a ranar 26 ga watan Janairu, babbar kungiyar malaman ƙasar Iran ta ce akalla ɗaliban primary da secondary 8 sun kashe kansu a sassa daban-daban na ƙasar a cikin watan da ya farisa, wanda ya ƙare ranar 20 ga watan Janairu. Da ƙarshe, al'ummar ƙasar Salvador na shirin kada ƙuri'a yau Lahadi a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki, wanda ya shafi takun saka tsakanin tsaro ko demokaradiyya. Saboda goyon baya da amincewar jama'a, wato amincewar jama'a, kusan za a ce babu gasa. Nayib Bukele kusan yana da kan gaba wajen samun wa'adi na bi a matsayin shugaban ƙasa. Kundin tsarin mulkin El Salvador ya haramta sake zaɓe. Duk da haka, kusan 8 cikin 100 na masu jefa ƙuri'a suna goyon bayan Bukele, a cewar wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na watan Janairu daga Jami'ar Central America. Hakan da yana zuwa ne duk da cewa Bukele ya ɗauki mataki a tsawon wa'adinsa na farko, da lauyoyi da masu kan lamura ke cewa ya yi watsi da tsarin ƙasar na baiwa hukumomin ƙasar iko daidai.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mata BOA Africa a kan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Malamai, barkanmu da shigowa wannan sabon shirin da dandalin ɗan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka.
Barkanka da
gangara Hassan Nasiru.
To, ina tare da Hayatu Husaini da ke aiki da jaridan nan ta Neptune da ake buga a babban birnin tarayya Abuja, sai kuma Jamilu Bala Muhammad wanda ɗan jarida ne mai zaman kansa kima a Abuja. Za mu tattauna kan muhimman lamura. Bari mu fara a gurgude kafin mu shiga fannin tattalin arziki. Za mu fara kan wannan wasa da aka kammala inda Najeriya ta yi nasara karo na biyu zance a gasar kusa da na ƙarshe a wannan gasa ta kofin Afirka, inda makon jiya ta yi nasara akan Kamaru. Na ga 'yan Najeriya suna ta murna suna mamaki. Shin Hayatu, me ya kawo wannan mamakin ne?
To ai, abin da lura ba abin mamaki. Dalili shine a wannan lokaci da ake ciki, da ka san idan za a tafi wasa irin wannan kamar wasan African Cup of Nations wanda ake da kuma wasan World Cup, za ka gani ana samun matsalan kuɗaɗe da kuma wajen shirye-shirye game da 'yan wasa. Amma wannan lokaci a wannan sabuwar gwamnati ne shugaba Bola Ahmed Tinubu sun sake musu duk wani kuɗaɗensu da suka san yana tare da gwamnati. 'Yan wasan nan gaba ɗaya an biya su allowances su ba su abin gwamnati bashin ko kobo ɗaya, kaga an ba su ƙarfin gwiwa. Bayan haka 'yan wasan namu da yake duk suna waje, kafin aje wasan nan mutane duk gaskiya basu ba su daman cewa za su kai ga har zuwa wannan wasan bugun kusa da ƙarshe ba. Amma ana waje hasashe, tunda aka fara wasa suka buga ɗaya na biyu, kuma Kamaru ta buga ne ɗaya na biyu lokacin da Kamaru suka samu rashin nasara da aka ci su kwanajin kwallaye biyu ne ko uku. To tsohon dan wasan su Samuel Eto ya tara su, wanda ya yi musu lecture ya nuna musu bacin ransa, yake ce musu duk dan wasan da ya kasance ba a haife shi a ƙasa ba aka dauko shi ya zai buga bashi da kishi kamar yadda su suke buga wasa a baya a kasan su wannan abin da yayi ya sa duk ma kasashen Afrika duk ɗan wasa na kowace kasa sun ƙara kuzari da maganan da yasa kowanne ya mayar da maganan kudi a gefe ya mayar da ya dauko kishi yanzu ka duba yadda suka yi wasan da suka yi da kamar ƴan Najeriya ai sun fito ne da niyyar kawai su ci wasa ba maganan kudi bane yau kuma yau kuma kaga wasan da aka yi da mu da Angola a jiya kasan a Angola
da
Najeriya da Angola nake wasan da aka yi jiya na yau tsakanin Najeriya da Angola kaga ai akwai kamfani da ta yi alƙawari ma ƴan wasan Angola cewa duk idan suka ci wasa kowa za a ba shi waya iPhone 15 akwai kuma kamfanin ta musu alƙawarin naira miliyan 500 amma mu kaga ba wanda ya mu yaran mu alƙawarin komai amma kaga yadda suka buga wasan
eh wato dai ba wanda yi wa ƴan wasan Najeriya wannan alƙawarin
a babu shi
tunda kaga idan aka dauke ka aka kai ka filin wasan nan kowa zaka bada labari kai masa adalci
kwarai
bari Jamilu kafin mu shiga fannin tattalin arziki da nake magana musamman kan wannan tashin dala me zaka ce ya zaburar da ƴan Najeriya dadi yana ganin idan suka gamu da kamaru kamar kashinsu ya bushe ba za su iya wani tasiri ba yadda aka saba gani a baya
eh wannan da kace man nan su haka ne ɗan wasan Najeriya ko ƴan Najeriya ma gaba ɗaya suna shi na ɗan wasa na kamaru saboda a baya wasan nika da suka yi tsakanin su kamar na sha lallata Najeriya amma a wannan karan sai Najeriya ta samu nasara wato ta ba wa ƴan Najeriya karshe na cewa lallai kam akwai nasarori da za a samu da suna shayi amma tun da suka tsallake maganar kamaru to kuma shi ke nan wannan sanin ya
yawa ko wani kuma kan tattalin arziki da aka fi yayi a wannan mako inda har ta kai ga kasuwar canjin kudi ta Abuja da ke Zamfo ta tafi yajin aiki na tsawon dare ɗaya da wuni ɗaya yayin da dalar Amurka ta kai naira 1,500 har ake ma fargabar za ta iya kaiwa naira 2,000 hukumomin yaƙi da cin hanci sun sha kai farmaki kasuwar da zargi yin kasuwar ke tada wannan canjin. Malam Hayatu Husaini duba mana duk da dai an dawo daga wannan yaji me wannan yake nuna ga tattalin arziki ne na Najeriya.
To Malam Nasiru wannan abu ne idan ka duba yadda aka zo aka sa aka dakile harkokinsu har ya kai ga suka tafi yajin aiki. Misali zan baka wannan ƴan kasuwa ne. Mutum ne ka kamar abu ya saya shi ma dan ya ci riba. Ban ga ma dalilin da har za a ce wai gwamnati ta zo ta dakile su. Gwamnati ya kamata nan TBN ita ke fitar da su ya kamata su san matakin da za su ɗauka su san yadda za su datsile wannan hauhawan dala amma wayannan mutane ne suna zanne sun kasa sun tsare suna jira in ka kawo su saya su ma su samu naira 2 naira 3 kobo 1 kobo 5 da shi suke samu su ma su tafi da rayuwarsu to ni dai ban ga dalilan da za a ce har ma an zo an kai musu farmakin da za a jirgi cewon kamar su suka ga ai gwamnati ita ta san yadda za ta gyara yadda hauhawan dala yake da kuma faduwar naira amma ni a nawa hasashen dai haka nake gani to amma
Jamilu a yanzu dai a yanzu haka bari kafin mu dawo Jamilu yanzu haka kana Kano inda na tabbatar ka sa abin da yake faruwa a kasuwar nan ta canji ta wafa wace ta yi tashi aino na ji wannan matan yajin da aka yi na Abuja nan kusan ya sa fa mutane da yawa sun yi asara da yawa
ƴan kasuwa ba su ji daɗi ba ne da za a tura musu jami'an tsaro ka manta fa ita wannan ana a CDN ce take ta ba su license ita take ba su kuɗaɗen nan saboda haka babu wani dalili za a ce wai za a ji ana binciken bin maganar tashin dala ƙwararru masana tattalin arziki sun faɗi da yanayi da yake kawowa dala tana tashi kawai abin da ya rage wa gwamnati ta tsaya ta yi nazari ta janyo wannan ƙwararrun suna nan a Najeriya ba wai kawai ta tsaya tana jin abin da ma'aikata na jiyan kawai suka faɗa ba a'a ta lalifa a cikin ƴan Najeriya ƙwararru wanda suka yi aiki suka nan da na yanzu su ba ta shawara yadda za a fita daga wannan masifa saboda dalar nan idan ta ci gaba da hawa to fa ina tabbatar maka a yanzu hakan nan dukkan abin da ka sani ana kawowa da kasar waje ya yi tashin goron zabi ya ninka farashin sa ya ninka so hudu so biyar kuma ba mu san me zai faru ba nan gaba dalar nan
ai Jamilu wato idan ma ba ma kayan waje ba wato gaba ɗaya kayan waje a Najeriya ya dogo ai Hayatu sun ma da aka danne tallafin
man fetur,
ina ce ba a taɓa samun matsalar da ta ce wannan tsarin dala na ya sa tashin ma farashi yanzu a Najeriya ya haura kashi 28%, inda in mutum ya shiga kasuwa nan ne zai gane. Faɗa mana yadda mutane ke rayuwa yanzu a Najeriya.
Ai rayuwa kawai dai hannu baka, to hannu rabbana ubangiji zai kawo abin da za a samu a cikin, in ba haka ba yau din nan da nake magana, yau din nan nake mazance a cikin Abuja an kara farashin biredi, sun ce fulawa ta koma 650 a yau din nan zancen da nake maka. To mana zuru karamin sa shine da abincin da yanzu talaka yake iya ci dai karamin mutum da lebura da komai shine indomie. To yau indomie ma yafi ya gagare talaka. Lebura wannan mai tura wilbaro in ka ga ya ba mai ba da karka samu su ci abinci sau uku tun daga cire subsidy na mai zuwa yanzu. Dole gwamnati ta yi wani abu a yi nazari, in ba haka ba bamu san yanda Allah zai kai mu ba. Daga nan in ba sun tsaya sun tashi sun tsaya da ka ba. A kauruka an yi shi ba daya ba biyu, amma kuma abin kullun kara koma ba yake. Yau siga yana wajen naira 65,000, abin dai sai dai addu'a. Kuma duk abin da ka zo kai magana sai a ce maka dala ta tashi, da na gida da na waje duk abin da ka tawa za a ce ma dala ta tashi.
Amma me yake faruwa ne ya to laifin waye ne, ɗan kasuwa ne ko kuma gwamnati ce da bata saka sanya farashi kaza kar ya wuce kaza ba, me yake faruwa ne?
To ai mu lokacin da wannan gwamnati ta shigo in dai ba maka ban ta ba.
Amma wanda in ka duba ana kokawa, akwai masana da suke magana ba kai da farashi a Najeriya.
Eh, abin da nake son gaya maka ai dan kan dai zaka tuna a wajen wannan gwamnati a bayanan da shugaban kasa Spidin da ya ce zai sa price control board wanda muka sani da muna yara mun dauka haka za a yi yanzu kawai karazube ne fa. Yanzu misali zan baka, zaka je manyan store, manyan masu ƴan kasuwa sun aje kaya, yau in aka ce maka 2,000 gobe da safe mutumin da yake da shi zai iya ce 4,000 in ba zaka saya ba ka bari. Haka to ƴan kasuwa kanana sun ciyo su ma za su nemi riba, sai ga an kara abin da ake kenan. Dole sai gwamnati ta tsaya ta kawo price control yanda aka sani na da, in ka siyo ga inda ka saya ga inda zaka sayar. To ina ga nan za mu samu sauki da ikon Allah.
Akwai zamini wani abu da shugaba Tinubu ya yi na zaburar da hukumomin yaki da cin hanci cewa su dage wajen yin wannan yakin, amma in aka duba yawanci sai a ƙarshe jami'an gwamnati ne ma ake samu da irin waɗannan laifuka. In an duba yanzu kamar zargin da ake wa tsohon gwamnan babban banki Godwin Emefiele da wannan kwamitin na Jim Obazi cewa har ma ana zargin ya mallaki wasu bankuna ma a Najeriya, shin wannan maganar akwai wani tasiri da take ko wajen jami'ai ma wanda suke kula da harkokin ragamar gwamnati musamman ma ta fannin tattalin arziki?
Ai wato manna su akwai hukumomin suna nan, idan ka ɗauki hukumar ban san me za ka ce masa da abin da Hausa ba, consumer protection, wato hukumar da take kare masu amfana da kayan masarufi tana nan. Hukuma ce da zaman kanta, kuma aikinta shi ne ta sa ido daga ba a cutar da ɗan ƙasa ba. Kamfanoni ne suke kawo kaya ko suke sarrafawa ko suke shigo a jisu da su cutar da su ba, ko a farashi ko a koko a lafiya. Amma idan ka je ka duba ka tarar cewa wannan hukumomin fata kawai suna tuna karɓan albashi ne, kuma wani lokaci su ɗan girgiza idan sun daga mai ga masu laifuka za su je su ɗan zare musu ido, idan su karɓi wani abu shi kenan sai su juya su kyale su su ci gaba da cin karensu a babbaka. Saboda haka maganar wai shugaban ƙasa ya ba da umarni, eh umarnin yana da kyau a ba da shi, amma kuma abin da ya fi ƙara karko kan wannan abin shi ne sa waɗansu kuma masu bibiya, shin waɗannan mutane da aka ba su umarni ko wannan hukumar da aka ba su umarni suna yin abin da ya dace ko ba? Bayan
eh na gane, wato kamar yadda ake zargin tsohuwar gwamnatin shugaba Buhari da cewa tana ba da aiki amma kamar shugaban baya bin baya ya rika lubawa kenan.
Yawwa yawwa man Nasiru, kaga idan ka kula wa waccan gwamnatin a inda ta gaza kenan. Saboda gashi nan ga shugaban kasa zai ci kullun zai ce kaza, kullun zai hawo waɗansu har ma ya zama ma abun ma dariya ma irin masu comedy din nan mai abun sai ta maimaita wannan magana. Saboda babu baya bibiya, baya bai sa waɗansu suna bibiya ba. Shi yasa a gaskiyar magana idan ka suna gwamnati din kaman gwamnati ta Obasanjo, Obasanjo a inda ya fi cire nan a mulkin sa, shi bayan ya naɗa ka ya baka mukami ya yi komai, to ko fa ta ƙarƙashin ƙasa ko a rikinka ko ka san ba ma ka sani ba, akwai wanda yake ba shi rahoto akan abubuwan da kake yi. Sau da haka bayan lokacin zaka je fila bada shugaban kasa an ya tambaye ka yaya kaza ka ji kana musu wani bayani shi already bayanan na gaskiya sun je suna nan akan a gaban ka. Kana yin kira zai ce to ka fice.
Yau wato bari da minu kamar an fahimci abin da kake son faɗa. Hayatu bari mu rufe da kai. Kwatanta mana in haka ne ga wannan irin bayanan da shi shugaba Tinubu na hukumin nan su farka. Me bambancin irin bayanansa da yadda ita tsohuwar ma gwamnatin shugaba Buhari ai gaba ɗaya ma kusan ita take suna da maganar nan
take kira corruption sun yi tare.
Akwai bambancin kamun ludayinsu ko kuma duk dai kamar jati.
Akwai bambanci mana wannan Nasiru wancan da aka shigo lokacin da shugaba Muhammadu Buhari gwamnatin ta shigo kowa gani yake kowa za a biya kama har mawaka nawa ga masu gudu su gudu a ƙarshe aka zo ai mu daga lokacin ma ni ana wa hankali tunda aka zo akwai ma'aikatan gwamnati da ake gani ga manyan ma'aikatan gwamnati ma suna kamar korar su ma za a yi da aka zo kowa ga yana shi yana cin karasa babba ka ka ci gaba da abin da aka tsaya to amma su wannan daga zuwan su ka duba fa wannan shugaban kasa da ya nada ministoci sai da ya kira su ya sa su suka yi signing undertaking cewa kowa an nada committee da zai ku bibiya bayan wata uku bayan wata shida za a bibiya a ga duk performance abu ai ayyukan da kai in ba kai abin kirki ba za a sallame ka to kaga koda ba ai ba an tsoratar da su kuma dole yanzu duk ministan da kaje kaga yana da kwazon ya ga cewa yayi wani abu ba irin na da ba wanda zaka je ba sanan koye shi kowa yana harkokinsa daban-daban.
Wataƙila kamar abin da yake faruwa da binciken Beta Ido din nan kenan ministar ma'aikatar jin kai.
Kwarai ku ai to kaga kaman case din Beta Ido lokacin da abin ya fito kuma a wannan abu case dinta ya zama abu biyu su ma opposition a jam'iyyar PDP a lokacin ba na mantawa ina da na ga sun fitar da statement duka bai minti 30 ba aka ce an dakatar da ita. Ka gwamnatin nan ta nuna tana da saurara. Ba kamar irin na farko ba ta sauraron koke
shikenan da malamai mun gode kwarai da gaske da gudunmuwa da kuka bayar a wannan shiri na dandalin yan jarida a nan sashen wasa na muryar Amurka mun zanta ne da shi malam Hayatu Husaini na jaridar Nation sai kuma Jamilu Bala Muhammad wanda dan jarida ne mai zaman kansa Abuja malamai sai in Allah ya sa mun sake samun dama ma sake wata tattaunawa da ku.
To ma salam mun gode Allah
sa madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin na wannan karan sai cewa assalamu alaikum
aikin jarida sai bazara da
a gaida Nasiru Adamu Elhikaya yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
To a takaice an ji cewa yau Lahadi ma'aikatar lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ƙungiyar Hamas ta ce Falastina 27,365 ne suka mutu yayin da wasu 66,630 suka jakkata sakamakon hare-haren da Isra'ila take kaiwa tun ranar 7 ga watan Oktoba. Ma'aikatar ta kuma bayyana cewa an kashe Falastina 127 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata sannan kuma wasu 178 suka jikkata. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi jiya Asabar cewa Ukraine tana aiki da sauran ƙasashen Turai don ƙarfafa mata ta hanyar samar mata da wani kunshin tallafin tsaro da aiwatar da sabbin tsare-tsaren na tsaro. Zelensky a cikin jawabinsa na yau da kullum ya ce daga cikin ƙasashen da Ukraine ke aiki da su kan kunshin da hanyoyin warware rikicin da ke ƙasarsa ke yi da Russia akwai Jamus da Netherlands da Luxembourg da Lithuania da kuma Canada. A ɗaya bangaren kuma rundunar sojin Amurka ta ce ta kai farmakin kare kai daga sanyin safiyar yau Lahadi kan wani makamin bilinzami na Houthi wanda aka shirya don harba jiragen ruwa a wato a tekun Maliya. A cikin wata sanarwa ta X wadda ake kira da Twitter rundunar Satcom ta ce sojojin Amurka sun tantance cewa makamai masu linzami da aka harba a yankunan da Houthi ke iko da su a Yemen na haifar da wata barazana ga jiragen ruwan Amurka da na 'yan kasuwa. Shugaban kasar Namibia Hage Geingob mai shekaru 85 ya rasa asibiti da sanyin safe yau Lahadi kamar yadda fadar shugaban kasar ta bayyana makonni bayan da aka gano cewa yana dauke da cutar daji.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu, sai kuma an jima da dare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai Fiona wa Mai da ta bada umarni, da kuma injiniyan mu na yanzu Kevin daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Babalaki sallama da ku, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare. Assalamu alaikum.